ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رسائكي سادوا أو أن مجلسي ناكر أنت كتاب الجامع دغلتاه الكافي نائب عبد البر رحمه الله. درسنا يشين درسنا بير يومنا ليلة وطن الحجة شكرا لبولينا كريود لأربعين دلاء باهج رمائك صلى الله عليه وآله وسلم والنداس لأشرين كريود وطن بقوي جولائك لن شكرا لبولينا لأشرين الإصابة المتوري ونعرف الله سبحانه وتعالى إيمان توفيقي muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sada mu ga wannan wadannan kwanaki masu albarka kuma farko na watan Zulhijja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da umma su yawaita aikin alkhairi a cikin su. To muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yarda da mu, ya ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi. Kafin mu shiga karatun mu, akwai tambihi da nake so in yi akan darasin mu na farko. Lokacin da muke bayani akan rubuce-rubuce da malamin Malikiya suka yi akan babin Al-Jami', muka sai kusan kowane littafi na mazhabar Malikiya suna kawo babin Al-Jami' a ƙarshen littafin. Muka ambaci cewa Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a cikin littafinsa a Risala ya kawo kitabun Jami, amma ba da wannan suna ba, ya kawo da sunan babun Ijmal min al-Fara'id wa Sunan, da wannan suna ya kawo. Muka ce a cikin littafinsa An-Nawadi wa Ziyadat ya kawo littafin ko babun Al-Jami wanda aka buga shi musamman. Wannan kuskure ne muka faɗa. Babun Jami ba cikin littafinsa An-Nawadi wa Ziyadat ba. Babul Jami yana da cikin littafinsa Mukhtasar al-Mudawwana, yana da Ar-Risala, yana da An-Nawadi wa Ziyadat, yana da Mukhtasar al-Mudawwana. To a cikin Mukhtasar al-Mudawwana ya kawo ƙarshen littafin Babul Jami, kitabul Jami. To shi ne Ustadu Dr. Muhammad Abu al-Ajfan shi ne sai ya yi wa kitabul Jami aiki, aka buga shi shi kadai banda sauran littafin. Saboda haka kitabul Jami ba a cikin An-Nawadi wa Ziyadat ba, kitabul Jami yana cikin Mukhtasar al-Mudawwana na al-Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah. A darasin da ya gabata mun fara bayani akan yiwuwa waɗanda suke ba musulmi ba sallama, shin ya halatta a fara yi musu sallama ko bai halatta ba. Imam Ibn Abdul Barr yake cewa Allah ya kara masa rahma, wala yabda'u ahadan min ahli dhimmati bis salam wala yuqsaduna bi tahni'a wala ta'ziya wa in sallamu rudda 'alayhim wa 'alayhi wa yantahi fi salam ila al baraka wala ba'sa an tusallima al mar'atu al mutajallatu 'ala al rijal wa yusallimu 'alayha ولا يسلم على الشاب ولا تسلم عليه. ني بيان سوى ساتين دي جابا ولن نسكب مسلمي باكشي قدا هدوني أقول الحربيون هم المحاربون ولن لا بابو يرجيزين زمانا في أتقال نسل ألوم مسلمي توانا ما مزانا سوى زي مسلم بابو وقوانتو أسكيمون بابو زانا أي مسلم دبا زمانا في أكيد سوى سنة أقول المستأمنون هو المستأمنون ولن لأنباسوا واتو أمانة واتو القور زمانا في ناشد قصر مسلمي زاس شكتا شي مسلمي سبو دكاس ونسي فو وجب كاتا زاباسوا أمانة أمين شي شكو توان زمان سوى قصر شي مسلمي تكيتا تشيني زمان شي تكيتا تشيا تصوما زاء أبن سبراء متكر سنة زمانيا قصر شي مسلمي سي شكو دا واتو زمان أمانة بزاء تباسوا سنة كشي نهود سوني عن معاهد ولن لسكي زوني أتسى شنسو أما أقولي جيجيني الزمان لابيا سقانو سودا لهم مسلمين سنة أقول أهل الذمة سو أهل الذمة ينقصان سنة زوني تركشين دولة المسلمين معنى الذمة معنى القوري أمينش أموس القوري za a kiyaye musu rayukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu kuma za a ba su damar yin addininsu suna zaune karkashin dawlar musulunci kuma za su ba da wato jizya a ƙarshen shekara kamar yadda muka yi bayani sakin da ya gabata a shekara za su ba da jizya wato khalifa shugaban dawlar musulunci zai yanke musu abin da za su biya kuma wanda abin da za su biya ba abin za ba ne domin za a kare musu lafiyarsu da dukiyarsu da mutuncinsu ba wanda zai taba su kamar yadda yake musulmi suna ba da zakka duk shekara musulmi suna ba da zakka ga daular musulunci to su ma suna da zakka kashin daular musulunci ana kare musu addini rayukansu da mutuncinsu da dukiyarsu sai su biya wani abu to kuma abin da suke biya amfanin zai dawo kansu saboda haka ba za a taba su ba ba za a hukuna musu ba wannan adalci ne din na addinin musulunci ba za a tilasta musulmi wanda yake ba musulmi ba sai ya karbi addinin musulunci ba Allah ta'ala yake to la ikraha bi din ba za a tilasta wanda yake ba musulmi ba ya karbi addinin musulunci Allah ta'ala yake cewa qadim ladin la yu'minu bi sahi wa la yu'minu bil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinan haqqan min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun ga wannan aya ita ce ta ba da damar a karbi jizya wanda yake ba musulmi ba ya zauna a kan addininsa ya yi addininsa karkashin daular musulunci yana ba da jizya ba za a tilasta shi ya karbi addinin musulunci ba kuma a hadisin Buraida ya tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tura wanduna yaƙi sai yi masa nasiha ya yi wa shugaban rundunar nasiha wa'azi da ji tsoron Allah sai manzon Allah ya kira su zuwa ga addinin musulunci idan sun karbi fa'ilillah idan ba su karbi addinin musulunci ba ka kira su su ba da jizya idan suka ki sannan a duba yiwuwar a yaƙe su to waɗanda suke ba da jizya ba su yadda su musulunta ba amma sun yadda su zauna karkashin daular musulunci su rika ba da jizya kuma za a sa musu ka'idoji da alƙawura waɗanda dole za su kiyaye kuma musulmai su kiyaye musu alƙawurinsu a tsawon tarihin musulunci waɗanda suke ba musulmi ba sun rayu karkashin daular musulunci da aminci da amana da kwanciyar hankali irin inda suka samu mu'amala kyakkyawa da adalci da suka samu ba su samu a ƙarƙashin hatta kasashen da suke wato 'yan addininsu ne suke mulkansu ba wani adalci na addinin musulunci ko shi yasa a wani lokaci a shekara 680 bayan hijira an yi wani sarki al-Mansur Qalawun saboda wani dalili a zamaninsa ya tilastawa yahudu su musulunta shi suka musulunta ba bisa zasan ransu ba bisa ga tilas wanda kuma ya saba wa ganin Allah subhanahu wataala la ikraha fid din wani dalili yasa ya tilasta suka musulunta to shine bayan watanni malamai da alkalai suka taru suka ce wannan abun ba daidai bane suka tattara su ahli kitab din nan aka ba su shawara wan abin da aka tilasta ku da aka yi ku musulunta wannan ba daidai bane saboda haka an ba ku zabi wanda yake so ya musulunta zauna ya ci gaba da addinin musulunci yana da dama wanda kuma baya so ya koma kan addininsa dama ba bisa ga sarransa na musulunta ba to da yawa su koma kan addininsu to kuma wannan adalci ne din na addinin musulunci ba wani addinin da yake idan ya samu ƙarfi ya samu iko zai wa ɗayan addini adalci kamar addinin musulunci to shi yasa kafirai kirista nasara suka samu iko akan daular andalus akan musulmi suka yi ta zalunci suka tilasta musulmi su canja addininsu suka dinga karkashe musulmi suka gana musu azaba iri wanda tarihi har yau bai manta da wannan abin da suka yi ba har yanzu idan aka tuna duk mai hankali yana nuna damuwarsa akan wannan haka ne lokacin salibiyun nasara da suka shiga kasashen musulmi da yaƙe-yaƙe musamman ƙasar Sham to a lokacin sun yi barna iri-iri a masallacin Baitul Maqdis da sauran garuruwa sun yi ta kashe-kashe ba gaira ba dalili amma addinin musulunci din da ya kai jihadi aka kai jihadi aka kafa daular musulunci sai a yi adalci ba wanda za a tilasta shi sai ya musulunta ba wanda za a gane masa azaba bayan an gama yaƙi ba wanda za a kama shi a kashe shi sai dai idan ya saba alƙawari ko ya yi abin da za a kashe shi to wannan duk adalci ne irin na addinin musulunci kuma a bada dama wanda yake ba musulmi ba ya zama ɗan ƙasa a daular musulunci ya riƙa ba da jizya ana tsare masa dukiyarsa da ransa da mutuncinsa ya yi addininsa akwai hikima a ciki abu na farko shi ne kuɗaitar da su addinin musulunci ya shiga cikin zukatansu don ana musu kyakkyawar mu'amala suna rayuwa tare da musulmi yau da gobe wannan zai sa su yi sha'awar addinin musulunci to shi yasa da yawa daga cikin wadanda suka rayu karshe da musulunci yahudu da nasara suka musulunta to kasancewarsu wato 'yan ƙasa ne suna ƙarƙashin daular musulunci suna rayuwa tare da musulmi akwai dole akwai mu'amala tsakaninsu da musulmi ta cinikayya kila ya zamanto makocinka kasuwanci ya haɗa ku abubuwa da yawa to shine ta yaya musulmi za su mu'amalance su to shine malamai suke kawo irin waɗannan hukunce-hukunce akwai rubuce-rubuce na musamman da aka yi akan wani imam ibn al-qayyim ya rubuta littafinsa akamu ahli zimma akan wannan ahli zimma 'yan ƙasa waɗanda suke ba musulmi ba yaya hukunce-hukuncensu an buga shi wajen majallaji guda uku aka nan al-khallal yana da littafin ahkamu ahli al-milk da sauransu sannan idan ka je wato a cikin babin jihadi malamai suna kawo bayanin ahkamu ahli al-dhimma ya ta za su mutu ahli al-dhimma ya za su ba da jizya ya za a musu mu'amala da sauransu to anan malam ya kawo wani bangare daga cikin hukunce-hukunce da suka shafi ahli al-dhimma ya kawo abubuwa wajen guda uku a nan ko hudu maganar yi musu sallama sannan magana taya su murna idan wani abu farin ciki ya same su sannan maganar ta'aziyarsu idan an musu rasuwa shin za a musu ta'aziya ko ba za a musu ta'aziya ba sannan maganar ya kawo idan sun yi wa musulmi sallama shin za a mai musu da sallama in za a mai da sallama ta yaya za a mai musu da sallamarsu wannan kenan kaɗan kenan daga cikin hukunce-hukunce da suka shafi ahlul zimma malam ya kawo anan to shine yake cewa wala yabda'u ahadan min ahlil zimmati bisalam musulmi ba zai fara yi wa sallama ba wani daga cikin ahlil zimma wala yabda'u ma'ana musulmi ba zai fara yi wa ahadan wani min ahlil zimmati daga cikin ahlil zimma kafiran alƙawari ma'ana
kafirai waɗanda suke ɗan ƙasa ne suke zaune suke rayuwa a daular musulunci ba zai fara yuwa wani daga cikinsu bisalami sallama ba mana ba zai ce da su assalamu alaikum ba wannan kuma sun kafa hujja ne da badan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bisalam kada ku fara yuwa yahudu da nasara sallama hadisi imam muslim wanda abu hurayta ya rawaito malamai suka ce domin yin musu sallama karrama wasu girmama wasu saboda haka saboda kafircinsu ba su cancanci wannan karramawa ba mu yi bayanin cewa abin da yake ba sallama ba assalamu alaikum ba misali ina kwana ina wuni kuna lafiya an tashi lafiya irin wannan ya halatta a yi musu kamar da imam ibn taymiya ya ambata shaykh muhammad nasir ibn albani shi ma ya karfafa wannan suka ce domin wannan ba sallama ba ne abin da nassi ya zo a kai shi ne a yi musu sallama kuma ina kwana an wuni lafiya an tashi lafiya wannan mu'amala ce kuma babu wani nassi da ya zo a kan wannan ya halatta a faɗa musu wannan dai wannan shi ne ra'ayi mafi yawan malamai ba za a yi musu sallama ba saboda hadisi da ya zo a kan wannan amma akwai malamai da suna ganin cewa zai yi wa a yi musu a sallama an ruwaito wannan daga wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai wasu suka ce haka kawai ba gaira ba dalili ba zai yi wa a yi musu sallama ba idan aka samu wani dalili ya halatta a yi musu sallama saboda wata maslaha kamar kana da wata bukata zuwa gare shi wanda yake zimmi ne a halin zimma ya halatta kai masa sallama haka nan idan aka ji wato aka ji tsoron sharrin su ko za su iya cutar da kai saboda kaucewa sharrin su za ka yi kai musu sallama ko saboda wani kusanci ko dai wani dalili wannan ma an rawaito wasu daga gurin wasu magabata suka ce asali hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kada a yi musu sallama wannan dai akwai dalili kuwa shi ne lokacin da manzon Allah zai je yaƙi banu Qurayza saboda sun saba alƙawari sai manzon Allah ya ce gobe za mu je gurin Yahudawan banu Qurayza saboda haka idan muka je kada ku musu sallama to kace idan ka kalli wannan hadisin manzon Allah ya hana yin sallama saboda sun saba alƙawari sun zama to makiya amma idan ana zama lafiya da su sun cika alƙawari ba su saba alƙawari ba za a iya a yi musu sallama to amma mafi yawan malamai suka ce a bayan wannan hadisin ma ai akwai hadisi da ya zo bayan wannan ba tare da wani dalili ba manzon Allah ya ce la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bi salam wancan hadisin madaban wannan madaban saboda haka ba za a yi musu sallama ba wanda shi ne ra'ayin mafi yawan malamai tunda dai akwai damar ku ce musu ina kwana ina wuni ina ganin saboda fita daga cikin kokuntun malamai sai mutum ya kiyaye wannan da ce musu ina kwana ina wuni ya wadatar don abin da ake so shi ne wato a zauna lafiya da su a yi musu kyakkyawar mu'amala ko wannan aka ya wadatar makocinka ne ko gurin aikinku ɗaya krista ne ko ba krista ba ne amma ana zama lafiya da su sun tsare alƙawari ba sai ka ce musu ina kwana ina wuni idan suka gaida kai kai ma ka gaida su ka mai musu da gaiso su to idan aka samu a majalisi guda akwai wanda yake musulmi akwai wanda yake ba musulmi ba to wannan ba kokonto ya halatta a yi sallama domin saboda musulmin da suke gurin akwai krista akwai wanda yake ba krista musulmi suna zaune a gurin ka zo ya halatta kai sallama saboda akwai musulmi a gurin ka sallama kayi wa musulmi ne ba su kayi wa ba a gane to wannan abin da shafi sallama kenan an gama da wannan sai abu matsala ta biyu da malam ya kawo yake cewa wala yuqsaduna bi tahni'a ba za a nubace su da yi taya su murna ba ta hanyar shi ne tahni'a shi ne taya su murna saboda wani abin fari shi da ya same su kamar da muka yi bayani babu saɓani kafiri wanda yake muhari babu zama lafiya tsakanin musulmi da su wannan ba za a yi musu wato ba za a taya su murna ba to a magana a nan a kan kafirai wanda suke 'yan ƙasa ne suke zaune a karkashin daular musulunci akwai alƙawarin zama lafiya tsakanin su da al'umma musulmi to abun farin ciki ya same su shin za a taya su murna kaga yanzu kamar musulman Najeriya wannan abun ya shafe mu gona aiki a gurin aiki akwai abokan aiki wanda ke ba musulmi ba kirista unguwar ku makwacinka ba musulmi ba ko wajen kasuwa sai abun farin ciki ya same shi shin za ka taya shi murna ko ba za ka taya shi murna ba to mana yake wa la yuqsaduna bi tahmiya ba za a taya shi murna ba to abun akwai tafsiri malam a dunkule kawo yi musu murna yana da hali guda biyu hali na farko a kan abin da ya shafi wato abubuwa na duniya wanda ke ba musulmi ba makwacinka ne ko abokin karatunka ne ko abokin aikinka ne ko makwacinka ne a kasuwa sai aka yi masa haihuwa kawo nan al'amari na duniya ko kuma ya yi tafiya ya dawo lafiya ko ya rashin lafiya ya warke ko ya yi hatsarin mota ya tsira ka duk wani abubuwa ne ba su da alaka da addini shi za ka ce masa ka sannu ka samu karuwa barka ne ya je lafiya tafiya ya tafiya ya dawo ka barka dawo ka dawo lafiya sannu da dawo lafiya ko kuma ya samu karuwa promotion wajen aiki ka sannu ka samu promotion wajen aiki ka yana ta ka murna wannan kaga al'amari ne na duniya al'amura ne na duniya na rayuwa ba su da alaka da addini to wannan din an samu riwaya guda biyu daga Imam Ahmad amma bisa gazance mafi rijayi ya halatta a yi musu wani mu'amala ce la yanhakum Allah an alladhina lam yuqatilukum fi dinikum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wannan mu'amala ce ya halatta kuma galibi wannan yana daga cikin kyakkyawar mu'amala domin galibi su ma suna yi maka wannan din saboda makwautaka ko kasancewar gurin aiki ku ɗaya ne ko kuna kasuwanci ku ɗaya su ma suna yi ko kuma ka yi da niyyar wato kiran su zuwa ga addinin musulunci da niyyar wannan sai kai ka taya shi murna saboda ya samu karuwa ko ya samu promotion wato samun girma wajen aiki ko ya tafi ya dawo lafiya da niyyar jawo shi zuwa ga addinin musulunci domin kyakkyawar mu'amala tana jawo wanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci kamar yadda yake tarihi ya tabbatar da wannan da niyyar wannan sai kai masa ko kuma idan shi yana yi maka wannan in ka samu karuwa haihuwa ko wani abu yana taya ka murna saboda haka idan wani abu gari ciki ya same shi al'amari na duniya to yana da kyau wato kai ma ka taya shi murna amma malamai suka ce ba tare da ka faɗi ka yi amfani da lafuza na girmama addininsa ba tare da ka yi amfani da lafuza na girmama addininsa ba a gari wani hali na farko kenan taya su murna akan abin da yake al'amari ne na duniya wannan mai ya halatta ba matsala hali na biyu taya su murna akan abin da yake bukukuwansu na addini tarukansu na addini kamar bikin kirismeti ko wani taro na addininsu shin za ka taya su murna kamar da su ma idan muna sallar layya ko sallar azumi suna taya mu murna su ce mabarka da sallah happy sallah kamar za ka ce musu happy christmas to wannan kaga a malikiyance bai halatta ba tunda malam yace wala yuqsaduna bi tahmiya inji Imam Ibn Abdul Barr a malikiyance ba za ka yi musu ba an gane kuma daga cikin malamai da suka yi bayani akan wannan akwai Imam Ibn Taymiyya a cikin littafin sa Iqra' as-Siratal Mustaqim da kuma Imam Ibn Qayyim cikin littafin sa Ahkam Ahli Dhimma sun tafi akan haramcin wannan kuma malaman mazhabar Hanabila sun ta gudun da suka zo daga bayan su sun da yawan sun tafi akan ra'ayin Ibn Qayyim da kuma Imam Ibn Taymiyyah suka ce ba za ka taya su murna akan wannan ba har Imam Ibn Qayyim ka har ya haka su ittifakin malamai yake cewa fa haramun bil ittifaki haramun ne ka taya su murna akan bukukuwan su na addini bil ittifakin malamai abin da ke babu sabani a kai har wala yau shi ne ba za ka tarayya da su ba ba za ka tarayya da su ba za ka je wurin ka zauna ba ba za ka taya su da wani abu ba ko ka sai wani abu ka ba su ko ka je ka zauna a wurin bukin duk wannan ba za ka yi ba to amma magana na baki ka sun nunku da sallah ka yi barkan ku rina ta yi ku murna lokacin sallan ku yayi suka ce ba za ka yi ba haramu ne domin bukukuwan su na addinin su akwai abubuwa na kafirci a ciki in ka taya su murna kaga ka taya su ne akan aiki na kafirci kamar ka yi da kafirci ne to wanda kuma haramu ne kuma suka ce wannan girmamawa ce girmamawa ce yayi kama ta yi kama da sallama tunda manzo Allah ya sallama maka da ayyuka ko ba ka ba la tabda'uhum bis salam to ka zo kai kana taya su bikin Kirismeti ko wani abu na addini shi to kana girmama su ne saboda ka bai halatta ba kuma akwai kambama addinin su ka zo kana taya su murna akwai kambama addinin su to kusan mafi manya-manya malaman ahlus sunna na wannan zamani akan wannan suka ce bai halatta a taya wanda yake ba musulmi ba idan suna bukukuwan su na addinin su daga cikin malaman zamani akwai wanda suka ce zai wayo su suka ce wannan ai yana da cikin mu'amala kamar yadda su ma suna yi mana idan muna bukin mu muna sallah suna taya mu murna ya halatta mu ma mu taya su murna amma da sharadin rashin ba tare da mutum ya yarda cewa abin da suke na bikin su daidai ne ba ka yarda cewa abin da suke ba addini bane ba daidai bane sannan kuma kar wannan ya zamanto zai haifar da wata barka zai taba addinin idan ba zai taba addinin ka ba kuma ba ka gamsu da abin da suke yi ba illa kawai ka ta su murna ne min babin mu'amala suka ci ba matsala domin suka ci ba wani nassi sarihi da ya zo ya hana cewa kada ku taya wanda ke ba musulmi ba kada ku taya su murna idan suna bikin addinin su to abin da kawo na wannan malaman da malaman na da irin su Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim da ma wanda suke kafin su da Ibn Qayyim ya hatta ki ittifaki suna ganin cewa wannan kamar yana daga cikin wato wala'i da muwalat kamar akwai kauna a ciki akwai kaunar addinin su abin da suka kalla kenan suka ce bai halatta ba su kuma su malamai na wannan zamani wasu daga cikin su da suka ce ya halatta sun kalli abin ta fuskar me mu'amala wannan mu'amala suka ce ba wai kana kana kaunar addinin su ba to ala hadi abin da ya fita ka tsantsan ga addinin musulmi ina ganin mutun ya kaucewa wannan musamman abin da ya kawo wannan zance wanda suke ba musulmi ne amma wanda suke rayuwa a kasashen da yake mafi yawan mutane ba musulmi ba ne kuma wanda suke rayuwa a turai musulmi ne su ne minority akalliya yan kalilan in ka kwatanta da yawan kafirin da suke rayuwa a kasar to su suna taya musulmi murna idan suna sallah kuma su ne yan kalilan idan kafirin kuma su ne mafi yawa idan suna bikinsu musulmi ba su taya su ba suka ce kamar muna nuna cewa mu musulmi ba mu da kyakkyawar mu'amala to shi ne wasu malamai suka ce ai idan sun suka taya mu murna saboda addini mu gaskiya ne ba kafirci ba shirka a ciki amma abin da su suke musamman kirismeti abin da shi bikin da suke saboda haihuwar annabi Isa alaihi salam akwai abubuwa na shirka da kafirci a ciki saboda haka dan idan su sun yi mana ba za mu kalli wannan ba dan idan su sun yi mana su ba su da matsala amma idan mun taya su ba za mu samu matsala saboda haka bazai ba lakin musulmi idan kai hanyar salama ya kauce wa abin da yake akwai kokonto domin yaji domin hanyoyin da suke babu kokonto nayi musu kyawar mu'amala wanda zamu iya gamsar da su cewa wannan addini addini ne na gaskiya addini ne na kyawar mu'amala suna nan da yawa mu rike su da amana mu cika musu alƙawari mu rika kyautata musu mu gaida mara lafiyarsu to hanyoyi da yawa zamu iya gamsar da su cewa wannan addini na kyawar mu'amala ba sai mun taya su bikin Kirismeti ba kafin mu gamsar da su cewa wannan addini musulunci addini na kyawar mu'amala hanyoyi suna nan da yawa saboda haka wato ke doki hanyar wato ihtiyati ya bi dacewa Allah samu dace sai matsala ta uku da malam ya kawo wala ta'ziyatin ba za a nuface su da ta'ziya ba ta'ziya lafazin ne na larabci shi wannan idan muharib ne ba za a nufa ta'ziya ba babu hukunta akan wannan wanda ke ana ba zama lafiya tsakanin su da al'ummar musulmi wannan ba maganar musu ta'ziya to malam yana magana akan ahlul zimma waɗanda suke ba musulmi ba suna rayuwa karkashin daular musulunci ta'ziya an ɗauko daga aziya aziya fulan ma'ana sabara ala ma nabahu yayi haƙuri akan wani abu mara daɗi da ya same shi idan wata musiba ta same ka ko wata asara ta same ka kayi haƙuri akan wannan sai a ce aziya ma'ana kayi haƙuri akan wannan abin da ke mara daɗi to idan kuma aka ce azza wani ne abu mara daɗi ya same shi ka zo kana bashi haƙuri to wannan shine ta'ziya ka bai wa mutum ya haƙuri to shine malamai suke cewa alhamdu ala sabri bi wa'di al-ajri wa du'a'i lil mayyit wal musabi alhamdu ala sabri ka sa mutum ya haƙuri akan rashi da yayi ya rasa da uwansa mahaifinsa ko mahaifiyarsa ka bashi haƙuri ya haƙuri bi wa'di al-ajri tare da nuna masa cewa Allah zai bashi lada wa du'a'i lil mayyit kuma kai wa mamacin addu'a wal musabi shi ma wanda aka jarrabe shi kai masa addu'a wannan shine ta'ziya shi wanda ya rasu kai masa addu'a shi wanda ya yi rashin shi ma kai masa addu'a kuma ka faɗa masa kalmomi na bashi haƙuri kalmomin da za su kwantar da hankalinsa wannan shine ta'ziya babu shakka ya halatta kai wa musulmi don maka ta'ziya to wanda yake ba musulmi ba musulmin da yake alƙawari kafin alƙawari kuna zama guri guda gari guda idan dan uwansa ya mutu shin za ka ji kai masa ya halatta kai masa ta'ziya ko ba halatta kai masa ta'ziya ba na farko ne babu kokonto ittifaki malamai ne shi ka dan uwansa kafiri wanda ya mutu bai halatta kai masa addu'a ba ka ce masa Allah ya gafarta masa Allah ba shi rahma wannan ba daidai bane kamar yadda misali yanzu kuke gani misali yanzu idan wanda ba musulmai ya rasu za a ce may his soul rest in perfect peace wato ransa ya samu wato cikakkiyar wato aminci kaga wannan ma'ana Allah ya tashi daga azaba ke ka wannan irin wannan addu'ar ba za ka yi wa wanda ke wa musulmi ba wanda ya mutu amma musulmai da yawa suna faɗin wannan kila bisa ga jahilci da sauransu domin kana roƙa masa aminci ne to wannan ba za ka masa wannan ba don ba bai mutu akan imani ba to maganar da ake yi shi wanda aka yi masa rashi na uwansa wanda yake raye shi za ka yi masa ta'ziya ko ba za ka yi ba a nan dai Imam Abdul Barr ya kawo ke cewa wala ta'ziya ba za mu ta'ziya ba ko irin su sannu kai haƙuri dama mutuwa yana kan ko tana kan kowa ba za ka masa wannan Imam Al-Qarabi na mazhabar Malikiya a cikin littafin Az-Zakhira ya kawo daga Imam Malik kawuli. Imam Malik cewa la yu'azza muslimun bi ibnihi al-kafir, ko muslimi ne yana da kafiri idan dan sa ya mutu ba za ka kai masa ta'ziya ba. To kaga wannan idan dan uwansa kafiri ya mutu min babi aulakin kafiri ne yana da da wanda yake ba musulmi ba ya mutu ba za ka kai wa musulmin ta'ziya ba. Ka saboda haka idan kafiri dan uwansa kafiri ya mutu akwai magana ta'ziya wani sha dan Allah Imam Malik kafa hujjada malakum min walayatihi min shay dun babu kauna tsakanin musulmi da wanda yake kafiri. Shi musulmi ne dan uwansa dan sa kafiri ne to daga babu kauna a tsakanin su, saboda haka ba za ka masa ta'ziya ba. Wannan ra'ayi ne wanda Imam Qarabi ya hakaito daga Imam Malik. Sai Imam Qarabi ya sake hakaito kauli daga Sahnun yake cewa yu'azza az-zimmi bi waliyi. Shira ganin Sahnun al-Majid Imam Malik. Sahnun al-Majid ibn al-Qasim ne ko ibn al-Qasim al-Majid Imam Malik. Yana ganin idan kafiri ya mutu kafiri dan wasu ya mutu zaka yi masa ta'ziya. Kace akhlafa Allah laka al-musiba. Allah ya maye maka wannan musibar taka kuma ya saka maka da mafi alkhairin abin da Allah yake saka wa ɗan addininka. Allah ya saka maka da mafi alkhairin abin da yake saka wa ɗan addininka. Yake ma Imam Sahurun ya ce ya halatta ka faɗa masa, kashi yana ganin me ya halatta aiwa wanda yake ba musulmi ba ta'ziya idan an masa rashi. Imam an-Nafrawi min fawakihu dawani wanda ya wa litafi risala sharhi shi ma yake cewa yu'azza al-kafiru bil kafir li haqqi al-jiwari, za a yi aiwa kafiri ta'ziya saboda dan uwansa kafiri da ya mutu saboda haƙƙin makotaka, kuma a ce da shi alhamaka Allahu sabra, Allah ya baka hakuri wa'awwadaka khairan minhu, ya musanya ma da mafi alkhairi. To wannan yana nuna cewa abinda malam ya kawo ra'ayi ne a cikin me mazhabar malikiyya, wala ta'ziya shi ba za a masa ta'ziya ba, wannan ra'ayi ne a mazhabar malikiyya. Amma abinda mazhabar ake aiki da shi shine ne zai yi a yi masa ta'ziya, wannan tsoli ne a mazhabar. Amma abinda ana aiki da shi a mazhabar malikiyya shine ne zai yi a yi masa ta'ziya. An fahimta? Kuma haka nan mazhabar Shafi'iyya ya halatta a musu ta'ziya. Imam an-Nawawi ya kawo wannan cikin al-Majmu'. To amma Imam Ahmad bin Hanbal aka tambaye shi shin ya halatta a yi wa ahlul zimma kafirar lumana kafirar alkawari ya halatta a yi musu ta'ziya, shi yake cewa ma adri, ban sani ba. Sai tsaya tawaqqafa. To akwai irin wannan matsaloli da yawa wanda Imam Ahmad ya ji wuku fiye ciki. Akwai dan uwa da ya rubuta littafi akan wannan al-masail allati tawaqqafa fiha Imam Ahmad bin Hanbal, risala project na master's magister. Wasu daga baya ba da fatawa akai, wasu kuma ba da fatawa akai daga baya ba. To shine almajirin Imam Ahmad suka fito da ra'ayi guda biyu akan wannan, riwayoyi guda biyu suka ce domin Imam Ahmad bin Hanbal yana da ra'ayi guda biyu dangane da gaida mara lafiya wanda yake ba musulmi ba. A wata riwaya yace ya halatta, a wata riwaya yace ba halatta ba. Suka ce ta'ziya ma tana da alaka da me ta yi kama da gaida mara lafiya, saboda haka za mu iya mu ce akwai ra'ayi guda biyu a haka almajiransa suka ce. Ra'ayi ɗaya ya halatta ya yi ta'ziya, a ɗaya ra'ayin kuma bai halatta ne a yi musu ta'ziya ba. Amma kuma abinda mazhabar Hanabila suke aiki da shi mutaakhirun shi ne bai halatta a yi musu ta'ziya ba. An fahimta? Imam Ahmad ya yi ta wuƙufi da aka tambaye shi, manya-manyan almajiransa suka fito da ra'ayi guda biyu akan wannan matsala. Amma ko abin da mazhabar ta tsaya a kai ra'ayin da ake fatawa da shi shine cewa bai halatta a musu aziya ba. Saboda haka za a ce kai zamu mu ce mazhaba malikiya da shafi'iya ya halatta a musu aziya, a mazhabar hanabila bai halatta a musu ta'aziya ba domin suka ce akwai girmamawa ba ai ka musallama tunda sallama ma ba za a yi musu ba to ina ma magana ko a yi musu a ta'aziya. To amma zance wanda ya bi kusa da dalili shi ne ya halatta a yi musu ta'aziya domin babu nassin da ya hana kuma wannan yana daga cikin babin mu'amala an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim zai shiga karkashin wannan din wannan kuma ba wani abin da yake na girmama addininsu yana da kyakkyawar mu'amala musamman idan an yi niyyar jawo su zuwa ga addinin musulunci wannan akwai maslaha a ciki musamman kuma idan ya zama su suna imana idan kai an maka rasuwa su suna sannu ai haƙuri Allah ya baka haƙuri suna ma faɗa ma wannan to amma shi kuma sai ɗan uwansa ya rasu ka kalle shi ka kauda kai ka wuce ko gocin kai ka wannan akwai bambanci tsakanin ta haniya ta yasu murna a kan bukinsu na addini wancan akwai girmama addininsu a ciki shi yasa aka hana amma wannan mu'amala ce an masa rashi ya shiga cikin damuwa da suka ce yi haƙuri dan wannan ita ce rayuwa mutuwa tana kan kowa kaga wannan babu girmama mai addininsa a ciki an fahimta saboda haka ya halarta wanda yake ba musulmi ba krista abokin aikinka ne ko makocinka ne ko makaranta ta haɗa ku ko gurin aiki ya haɗa ku ya halarta a kai masa ta ziyya amma kamar da muka ce ba za ka yi wa mabacin addu'a ba ba za ka yi wa mabacin addu'a ba ku ce Allah sa ya huta ba za ka faɗa masa wannan ba Allah ya gafarta masa ba za ka faɗi wannan ba an fahimta. To shi yasa sai malamai suka kawo kalmomi na ta'aziyyar da za a yi musu ka ce akhlafa Allahu alayk Allah ya musanya ma ataka Allahu ala musibatika afdala ma a'ta ahadan min ahli din Allah ya baka a wannan musibar taka mafi alkhairin abin da yake baiwa in addininka ka duk wani mamuni ne hikima maganganu ne wanda kai zaka fita lafiya ba za ka ka maganganu ne idan ka faɗa baka fari abin da zai girmama addininsa ba baka fari abin da zai taba ma imaninka baka fari abin da zai taba ma aqida ba Allah ya baka mafi alkhairin abin da yake baiwa in addininka. Wasu ka ce ka ji tsoron Allah Allah ya baka tsoron Allah Allah ya baka haƙuri Allah ya baka tsoron Allah Allah ya baka haƙuri wasu ka ce Allah ya saka samu alkhairi ku ce ai kowa mutuwa tana kan kowa dukan masu tafiya ne sai haƙuri lokacinsa ne ya yi da irin wannan maganganu an fahimta. To wasu malamai suka ce in ma kana so ka dan kare ga cewa baka yi wa mamacin nashi addu'a ba ta yi ho ta zo kana ta yi masa kana ta yi masa a to ni kana yi min ne to amma dan uwana baka masa addu'a ba shi wanda ya mutu shi ya fi ni bukatuwa zuwa ga addu'a ba za ka ce dai Allah ya gafarta masa ba za ka ce dai Allah ya sa ya huta ba to shi ne wasu malamai suka ce ka ce da shi Allah ya riskar da shi ga mutanen addininsa Allah ya riskar da shi Allah ya hada shi da mutanen addininsa Allah ya hada shi da mutanen addininsa an gane Allah ya hada shi da mutanen addininsa to kuma mutanen addininsa ina suke to wanda shi ne kuma abin tambaya to al-muhim duk wannan yana nuna cewa to wata dukka na addinin musulunci da kuma malaman addinin musulunci ba hana ka na farko dai Allah ya halatta mu'amala da waɗanda suke ba musulmi ba kuma Allah ya umurta ai musu kyakkyawar mu'amala wani adalci na addinin musulunci amma duk da haka ana lura da cewa wannan mu'amalar ta tsaya a iyakar addinin musulunci a iyaka ta addinin musulunci kada kai abin da yake zai taba maka imanin zai taba ma addininka to shi yasa wannan bayanai malamai suke yi kuma duk wannan hukunci hukunci a rayuwarmu ta yau muna buƙatar su don muna rayuwa da waɗanda suke ma musulmi ba akwai masu sakaci wajen mu'amala da waɗanda suke ma musulmi ba ai dukkanmu ɗaya ne duk abin da zaka yi wa musulmi zaka yi wa wanda yake wa musulmi wannan kuskure akwai kuma masu tsananta suna takurawa in dai ba musulmi bane kawai shikenan ba wani abin da zai hada ka da shi wannan kuskure ne manzo Allah ya rayu da Yahudawa a Madina sahabbai sun rayu da Yahudawa da Nasara kuma duk tsawon dole musulunci akwai ahlul dimma a kasashen musulmi suna mu'amala da su shi yasa malamai maluma suka yi rubuce-rubuce to shi yasa a babin jihadi malaman fiqh suna kawo ahkamu ahlul dimma duk abubuwa ne ake ana buƙatar su wa khairul umuri awsatuha musulmi kullum ya zamanto a ya tsaya a tsakazaki to sai matsala ta gaba ya ga mana hukuncin ba za mu fara yin musu sallama ba to wa in sallamu to idan su suka zo suka yi mana sallama ba rudda alaihim sai a bayar musu wa alaika in mutum dai ne wa alaika sai assalamu alaikum sai wa alaika suna da yawa suka ce wa alaikum wannan sun kama hujja da hadisin manzon Allah hadisin Anas ko dalili akan wannan shine hadisin Anas wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan sallama alaikum ahlul kitab fa qulu wa alaikum idan ahlul kitab yahudu da nasara suka yi muku sallama ku ce wa alaikum wa alaikum an fahimta domin mai da sallama wajibi idan musulmi ya yi maka sallama idan huyitun bi tahiyyati fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ka mai da sallama wajibi an gane to amma idan wanda yake ba musulmi ba zimmi ahli zimma ba yahudi ko nasara ko krista ya zo ya maka sallama gaisuwa shin mai da sallama ka ce wa alaikum nan dole ne ko sunna mafi yawan malamai sun tafi akan cewa dole idan baka mai da wannan sallama ba baka ce wa alaikum ba haili dan Allah ya ce wa idza hayyutum bi tahiyya fa hayyu bi ahsana minha kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza sallama alaikum ahlul kitabi fa qulu alaikum Allah ma'umarni baya manzo Allah ma'umarni baya kuma wannan umran za a dauke shi a matsayin wajibi an fahimta saboda haka sai ka mai da sallama wasu malamai suka ce ba dole ba amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa dole kuma zancen su ya fi dacewa da zahirin aya da zahirin hadisi malaka kawo wa alaikum wa alaika saboda faɗin manzon Allah fa qulu wa alaikum saboda yahudawa sun kasance a Madina idan sun yi manzon Allah sallama suna cewa assalamu alaikum assalamu kuma mutuwa Allah ya sa mutuwa ta tabbata a kanka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu da cewa alaikum to shine wata suna zawayi da Aisha Yahuda suka manzon Allah sallama suka ce assalamu alaikum manzon Allah ya ce wa alaikum sai nan Aisha ta fusata ya ce wa alaikum assalam wal la'na kuma Allah ya sa mutuwa ta tabbata a gare ku Allah ya sa tsinuwar Allah ta tabbata a kanku sai manzon Allah ya ce a'a ya Aisha ki bi da hankali ta ce ya Rasulullahi baka ji abin da suka faɗa ba sun maka mummunan addu'a Allah ya sa mutuwa ta tabbata a kanka ta ce ai na ji baki ji nake da su wa alaikum ba kuma ai na maida kuma an ji mun wani addu'a ce ni wanda na yi musu Allah zai amsa mun amma nasu Allah ba zai amsa a kaina ba saboda haka fa alayki birrifqi ki bi da sannu da sannu ki bi da hankali an gane wasu malamai take zaka ce alaikum ba zaka ce wa alaikum ba suka ce assalamu alaikum Allah ta hutu ta tabbata a gare ka sai kace alaikum akan kure ba akan ina ba suka ce in kace wa alaikum ma'ana eh ta tabbata a kaina haddaku kaga ka yadda kenan da addu'a da suka yi maka suka saboda suka ce ba za ka ce wa alaikum ba sai ka ce alaikum Usman ne suka ce a'a kace alaikum wa alaikum duk dai ne in ma kace wa alaikum abun nufi anan shine kaman da yake kuma mummunan addu'a ta mutuwa kuma mutuwa ta tabbata akan ku ai da wani babu wanda zai rayu kowa dai sai ya mutu saboda haka babu damuwa kowanne mutum zai iya fada domin dukkan riwayoyin sun zo da alaikum sun zo da wa alaikum malamai suka ce mafi yawan riwayoyi sun zo ne da wa alaikum da wawu mafi yawan riwayoyi sun zo ne da wa alaikum saboda haka idan aka ce wa alaikum ma babu matsala anan akwai halaye guda uku dangane da mai da sallamar dangane da ahlul kitabi da suka yi wa musulmi sallama abu na farko kamar yadda imam ibn al-qayyim ya kawo cikin litafin sa kama ahlul himma idan muka tabbatar da cewa ba yahudi ya zo zai maka sallama ko nasara kuma duk wani wanda ke ba musulmi ba idan ka tabbatar da cewa assalamu alaikum mici ba assalamu alaikum ba assalamu alaikum kawai nan babu kokoto ka ce alaikum ko wa alaikum dan mummunan addu'a yayi maka Allah ya sa mutuwa ta tabbata a gare ka wannan babu kokonto a kai babu jayayya abu na biyu idan kai shakkar me ya fada maka shin assalamu alaikum yace koko assalamu alaikum yace baka san wanne ya fada ba anan ma sai ka ce me alaikum ko wa alaikum sai hali na uku idan ka tabbatar da cewa assalamu alaikum Allah ya sa an miki tabbata a gare ka ya fada ma shi a wannan yanayi za ka ce masa alaikum wa alaikum koko ya halatta ka ce masa wa alaikumus salam an fahimta hali na farko idan ka tabbatar da cewa yake maka assalamu alaikum wa alaikum wannan ka ce wa alaika ko wa alaikum ko alaikum in kana kokonto shin assalamu alaikum ya fada ko assalamu alaikum anan me zaka ce alaikum wa alaikum dan akwai kokonto baka san me ya fada ma ba hali na uku shine idan ka tabbatar da cewa ita da kai wa alaikumus salam shin a wannan yanayin za ka ce wa alaikumus salam ko ba za ka ce wa alaikum assalam ba akwai ra'ayi guda biyu a nan to idan za mu tsaya a nan don muka shiga ina da nika kuma kawo bayanan lokaci zai halinsa da yau ce ɗayan minti ɗaya biyu ba za mu haƙura da wannan din mu tsaya abinda muka fara zama da Allah ya ba mu darasa gaba ɗaya abinda muka fara zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗayan mu kamar da muka faɗa a farkon karatun mu mun shiga goman wannan goman karshe na goman farko na watan Zulhijja wanda ke kwanaki ne masu albarka a cikin duk kwanakin shekara babu kwanakin da suke da albarka kamar wannan din saboda haka yana da kyau musulmi ya gode wa Allah da Allah ya sada shi da waɗannan kwanaki kuma ya dage da bauta Allah subhanahu wataala da yawaita ayyukan alkhairi karatun alqur'ani zikri sadaka sada zumunci san da kuma mutum ya iya koran sa ga cewa wato ya nisanta daga sabon Allah subhanahu wataala mutum ya tsare idan sa da bakinsa da kunnensa da abubuwan da aka haramta san da kuma a dage da addu'a domin kwanaki masu albarka lokuta ne da ake sa ran Allah subhanahu wataala zai amsa addu'ar bayi saboda haka sai mu dage da addu'a Allah madaukakin sarki subhanahu wataala ya bamu zama lafiya a wannan kasa tamu da sauran kasashen musulmi, ya bamu da abuna mai albarka waɗanda suke nufin al'umma musulmi da shari'a. Allah ya shiga zakarinmu da su. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.